Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Jama'a assalamu alaikum, Muhammad Awul Suleiman ne ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau.
Wato ita kwaye cuta ce kananu da muke ganin su a madubin hangen kananan kwayoyin halittu da ake kiranta da Corynebia diphtheria, kuma yawanci shakar ta ake yi. So idan yaro ya kamu da ita, yawanci wanda ya samu haduwa da shi zai iya shakar ta.
Wata bakwar cuta mai halaka kananan yara ta hanyar toshe musu makogoro da ake kira da diphtheria a turance ta bulla a jihar Kano, inda kawo yanzu rahotanni suka bayyana mutuwar yara 25 a unguwanni biyu a cikin karamar hukumar Ungogo da ke jihar. Shirin Najeriya a yau ya bibiyi labarin cutar, ya kuma ji ta bakin masana kan abin da ya kamata a yi. Kuma da yake yau Juma'a, muna tafa da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya. Abokin aikinmu a jihar Kano ya yi mana matashiya kan cutar da ta bayyana take ajalin yara a jihar.
To da farko sunana Zahiruddin Yakubu Shaibu, kuma ni wakili ne na jaridar Daily Trust daga Kano. Abin da ya faru, an tashi da rahoton bullar wannan cuta ne tun kusan ranar Juma'a da ta gabata, sai dai bayanan ba su bayyana ba sai daga daren jiya zuwa yau, inda cutar ta fara daga wata karamar hukuma a nan cikin birni ta Ungogo, wadda tana da ƙauyuka a kewayenta. Akwai wani unguwa ana ce mata Tudun Rubuɗi da kuma Bare-bare. Cutar ta faro daga nan ne, kuma ya zuwa yanzu rahotanni sun nuna cewar mutum 25 ne suka rasu, inda cuta ce da take kama makogaro kuma take da alaƙa da sarƙewar numfashi. Duk da dai ba a bayyana sunanta da Hausa ba, amma dai takan shaƙe numfashin mutum da ƙarshe makogaron shi ya kumbura, kuma yawanci ya kai ga rasa rayuka, wanda ana kiranta diphtheria.
To a wannan cuta an taɓa samun irinta a jihar Kano?
Kusan an taɓa samun ta a ƙarshen shekarar da ta gabata. Abinda rahotanni suka nuna, an taɓa samun ta a ƙarshen shekarar da ta gabata, sai kuma wannan karin da ta bulla a wannan gari, inda azantarwa mu dai da wani daga cikin mazauna garin ya bayyana mana cewar a cikin garinsu na Tudun Rubuɗi an samu mutuwar mutum 7, sai kuma a wata unguwa ta Bare-bare inda mutum 11 mai unguwar ya bayyana mana sun mutu, mai suna Malam Ado mai unguwa ya bayyana cewa mutum 11 sun mutu a unguwarsa sakamakon wannan cuta. Sai dai kuma ya ce yanzu an samu daukin jami'an lafiya, inda har kwamishinan lafiya na jiha ya ziyarci wannan waje, kuma an kai musu agaji da kuma ba su lambobin waya da za su kira a duk lokacin da suka ga abu mai kama da hakan ya sake faruwa.
To ka samu zantawa da waɗansu wanda wannan cuta ta kama yanzu haka suke shan magani?
Gaskiya wannan haƙonmu bai cimma ruwa, domin kuma mun ziyarci duka asibitocin da abin ya faru, amma ba mu iya samun su mun yi magana da su ba, saboda ba a ba da damar shiga wajen da aka killace su. Ba mu samu damar yin magana da su ba, sai dai su hukumomin jami'an lafiya sun ce suna kan aiki domin ganin an daƙile ita wannan cuta. Domin kuwa duk da dai ba mu same su a waya ba, amma na samu ɗaya daga cikin jami'an masu kula da irin wannan ɓangarori, inda ya bayyana min cewar zai tuntuɓe ni da zarar sun kammara mitin da suke yi a kan wannan cutar ta ɓarke a Kano. Amma dai ya nuna min a yanzu haka suna kan samar da agajin gaggawa a kan abin, inda shi ma kwamishinan lafiya ya zanta da wasu daga cikin jaridu, inda ya bayyana musu, ya tabbatar musu da ɓarkewar ita cutar, kuma ya bayyana suna kan ɗaukan mataki domin ganin an daƙile yaɗuwarta zuwa wasu sassa.
To amma kawo yanzu ita wannan cutar, akwai wani yanayi ne wadda jama'a za su iya gano cewa idan ta fara kama su, ko kuma a'a kawai dai har yanzu babu wani cikakken sanarwa daga hukumar lafiya?
Zuwa yanzu har yanzu ita hukumar lafiya ta jihar Kano ba ta bayyana wani abu ba, sai dai a cewar shi kwamishinan sun sa ana ta yin sanarwa a gidajen rediyo da sauran kafafen yaɗa labarai, da ba da cewar da zarar an ji yara suna fama da abubuwan da suka shafi makogaro da numfashi, to a garzaya kai su asibiti domin ba su agajin gaggawa akan irin wannan larura. Sai dai basu bayyana cewar kai tsaye ga yadda ake iya gane ta ba, sai dai sun bayyana cewar da zarar an ji ana da abun yana da alaka da numfashi, to za a iya garzayawa da yaro asibiti domin tabbatar da ita ce ko ba ita ba ce ba.
Mai anguwar ɗaya daga cikin anguwannin jutar ta balla ya yi mana ƙarin bayani. To mai anguwa, wannan cutar yara kaɗai take kamawa ko har da manya?
A'a, yara ne gaskiya. Shi wannan matsalar cutar yara ne gaskiya. Wanda rahoton da gaskiya wasu manya da abin mutane. Illa mace baya ɗaya in take wadda yake take ta sami in take kawai da salon cewa da ta sami wannan matsala da amma ita kawai ce na ga sun daga da harkokin abubuwan.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko twitter.com/aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast da Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau, ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da NAS FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau akan mita 93.3, da Badegi Radio a Min jihar Neja akan mita 90.1, da kuma Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3, sai kuma ta NAS FM a Mobi akan mita 105.5 a Mobi jihar Adamawa. To madalla, mun tattauna da wani ƙwararren likita kan wannan sabuwar cuta mai sarke ƙananan yara har su kai ga mutuwa, amma kafin nan ga ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai fita yau daga bakin editan jaridar Salihu Makera.
To babban labarinmu na wannan mako tattaunawa ce muka yi da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADP kuma masanin harkar mai Alhaji Yabagi Sani, inda ya faɗi yadda tallafin mai ke azurta waɗansu tsirarrun mutane, sannan ya faɗi dalilin gaza magance matsala da kuma cewa ɓangaren gas ne yake buƙatar tallafi, sannan ya ba da shawarar yadda za a shawo kan matsalolin da kuma yadda za a samu nasarar haƙo mai a arewa. Sai kuma Uba Musa Adamu, wani ɗan arewa na farko da ya zama kwamishina a Cross River, sannan akwai musulmi 10 da suke samun maguɗan kuɗi a YouTube wayannan da aka toya a ganawa da 'yan takarar gwamnatin jihar Katsina da Daily Trust ta shirya haɗe da haɗin gwiwar wasu, sai takaddamar da ke tsakanin Emefiele da hukumar DSS. Kashe dala biliyan ɗaya da Buhari ya ce sun yi kan yaƙi da Boko Haram, hallaka 'yan bindiga 16 da aka ce sojoji sun yi a Sokoto, sannan amaryar da ake zargin 'yan banga da illata irinta ɗaya a Kano, kuma rikicin da yake neman tashi kan ba da filin musulmi don gina makabartar kisoci a Bauchi, sai kuma filinmu na da shaɗi muka duba jaruman Kani wadda aka yi jin ɗuriyarsu. Idan muka kuma ƙasashen waje kuma akwai rasuwar madamikin shugaban Gambia da haɗarin helicopter da ya hallaka ministan harkokin cikin gidan Ukraine, sai sace mata 50 da 'yan bindiga suka yi a Burkina Faso, da kuma raguwar haihuwa ko kuma yawan al'ummar China a shekarar da ta gabata, sai ta tattalin arziki na duniya da ake sa kammalawa a yau. A ɓangaren alajabi kuma akwai wasu tagwaye ne da suka zagaye ƙasashe 53 kafin su cika shekara ɗaya a duniya. Waɗannan tagwaye an yi tafiyar kilomita ko mil 31,000 da su a jirgin sama. Sai kuma wata mata da ta yi yunƙurin buɗe kofar jirgin sama wanda hakan ya tilasta wa jirgin ya yi sauka gaggawa a wata ƙasa. A ɓangaren wasanni kuma akwai kocin Barcelona wato Xavi da yake cewa yanzu suka fara wato bayan sun lashe kofin Super Cup ta hanyar lallasa abokiyar hamayyar su Madrid. Sai kuma wani ɗan jihar Plateau mai suna Aaron Kidmas ɗan Jos da ke jan zarensa a ƙwallon ƙafa a ƙasar Australia. Waɗannan su ne wasu daga cikin labaranmu na wannan mako.
To an gaida editan jaridar Aminiya Salihu Makera. Yanzu kuma ga wani likita da bayani kan sabuwar cutar da muke magana a kai.
Sunana Dr. Muhammad Ghazali Hashim, ni kwararren likita ne a bangaren kunne hanci makogaro na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da kuma tsangayar koyar da aikin likita ta Jami'ar Bayero da take Kano. Wato ita kwayar cuta ce kananu da muke ganin su a madubin hangen kananan kwayoyin halittu da ake kiranta da Corynebacterium diphtheria, kuma yawanci shakar ta ake yi. So idan yaro ya kamu da ita, yawanci wanda ya samu haduwa da shi zai iya shakar ta, kamar dai da ake yada mura. Ba ma kananan yara ba, har manya sukan kamu bayan kananan yara, duk da tafi illa ga kananan yaran, wanda in tai zafi kuma takan iya kawo musu rasuwa saboda illolin da take musu a jiki. Idan yaro ya kamu da ita ko mutum ya kamu da ita, yawanci takan yaɗe bangon jikin makogaro, makoshi da kuma hanyar numfashi, kuma takan iya gangarawa har huhu. Wanda idan ta shaƙe wannan hanyar numfashin, yaro ma za ka ji idan ya tari yana wani abu haka da ya shige da haushin kare, bakin kof muke ce masa da Turanci ko kuruf. To yawanci za ka ji muryarsa ba za ta fita ba, muryar takan shaƙe, saboda wannan yaɗan yakan hana jin abu a makogaro.
Wato wannan yaɗan shi ne suke cewa kamar kuraje kenan ko kumburi a makogaron?
Za a iya cewa kamar kurajen, amma dai mu yawanci da Turanci muna kiransa membrane, kuma yakan kawo dusashewar makogaron. Wato kamar munjiriya da Hausawa suke cewa munjiriya, yakan kawo dusashewar makogaron, mutum ba zai ji wani abu ba. To kuma tana tsatsafo da wani dafi, toxins, shi ne yake kawo illar. Bayan ta yi wannan yaɗan kuma za ta iya tsatsafo da wannan guba da muke kira toxins. To shi kuma zai iya yaɗuwa a jikin mutum, zai iya kama zuciya ya tara mata ruwa, ko ya kawo kumburinta, ko ya kama koda, ko wasu sassa haka na jikin mutum. Har malaka. So yawanci abubuwan da yake faruwa kenan. Saboda haka bayan matsalar numfashi da zazzaɓi da yaro yake yi, waɗannan abubuwan in suka kamu za ta iya gigita shi.
To yanzu likita to yanzu ga waɗanda ba su kamu ba kuma suke iya sauraron mu, me ya kamata mutane su yi?
So magana dai ta gaskiya shine, wato idan ana tunanin cewa mutum yana da ita, da farko shine abin da ya kamata a kai shi asibiti kuma a sanar da hukuma. Akwai kungiya jami'ai na lafiya wanda suke ko a mataki na karamar hukuma ko jaha ko na tarayya, wanda su a bangaren su kamar irin inda ake sanar da cututtukan da suka bulla, su Center ce for Infectious Disease Control. Duk cututtuka da suka fito sababbi wanda suke iya kama mutane ana sanar da su, saboda ita wannan cutar sananniya ce, kuma yawanci akan haka ma kungiyar lafiya ta duniya ta sa ido akan irin waɗannan cututtukan, in sun bulla ana suna buƙatar a sanar da su. Ko a wannan din ma da ake faɗa, gaskiya an sanar da hukumar asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, kuma har sun yi mana magana don mu ma mun ga wasu wanda suke ɗauke da irin cututtukan.
To amma misali yanzu babu wata rigakafi da mutum zai iya yi wa ɗansa ko ta hanyar wata kariya haka, da kuma kila wasu abubuwa dai domin ganin an kare kai?
Gaskiya akwai rigakafi. Rigakafin ma wadda kusan shi ne wadda ake yi yau da gobe. Wannan allura da ake yi ta wata-wata ta kunshi cututtuka wajen guda biyar ne zuwa shida ake musu. To ita kanta wannan diphtheria ɗin tana ciki. Wannan allura da ake ta wata-wata, kaga tun da farko dama digon baki ake farawa da shi, to in aka zo kan allurar, ita allurar ta kunshi ta cututtuka uku wadda diphtheria ɗin tana ciki.
To ga waɗanda ba a yi musu ba kuma har sun girma fa?
Wanda ba a yi musu ba har sun girma, su ba za su iya kasa ɗaukar vaccine ɗin ba. Amma dai yawanci gaskiya waɗanda aka fi yiwa, tunda ba sau ɗaya ake ba, wani lokacin wasu mata masu cikin tunda ana musu ta tetanus, wasu sassan suna haɗa musu da ta diphtheria ɗin ma. Amma yawanci gaskiya dai a yadda muka fi gani an fi yiwa ƙananan yaran.
To masu sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Azharaddin Yakubu Shaibu da editan shirin Sani Ibrahim Faki, Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.